This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Ma'aikatan kashe gobara a Los Angeles sun sha gwagwarmaya da wuta a rana ta hudu a jere a jiya Juma'a a kokarin kashe gobarar da ta lalata dubban gidaje kana ta kashe akalla mutane 11. A wani karin bayani a ranar Alhamis, jama'ai sun yi kashedin cewa adadin mutane da suka mutu ka iya karuwa idan aka kashe gobarar, kana ma'aikata suka binciki gawarwaki. Aikin kashe gobarar ya ci gaba a cikin dare zuwa safiyar Juma'a, inda jirage masu saukar ungulo suka zubo ruwa daga sama. Shugaban kasa Joe Biden ya tattaro manyan jami'ai a jiya Juma'a domin tattaunawa akan martani da gwamnatin tarayya za ta bayar ga kashe gobarar. Ya zuwa safiyar Juma'a, an yi kokarin dakile gobara mafi girma a Palisade da wurin kashi 8, a cewar hukumar kwana-kwana ta California. Wutar ta kona filaye da yawansu ya kai eka 8,000. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Benin ya ba da sanarwar faduwar wani jirgin farar hula mai saukar ungulu wanda rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka AFRICOM take amfani da shi domin ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasar ta Benin a fannin kiwon lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yaba Isilimu Muni Barma ya faɗa a wani rahoto da aiko mana cewa da yammacin jiya Juma'a 10 ga watan Janairu shekarar 2025 ne rahotanni daga jamhuriyar Benin suka ayyana cewa wani jirgi mai saukar ungulu samfurin Sikorsky wanda na haya ne rundunar tsaron Amurka a Afirka AFRICOM take aiki da shi ya rikito a wajajen ƙauyen Seje Denu da ke da'irar Zai. A yau Asabar 11 ga watan Janairu ne ofishin jakadancin Amurka a Kotonu dangane da yadda abin ya wakana ta hanyar wata sanarwa da ke cewa wani jirgi mai saukar ungulu wanda wasu fararen hula ke tukawa ya sami tangarda a sararin samaniyar wani wuri da ke wajen Kotonu. Ba wanda ya ji rauni a sakamakon wannan hatsarin. Jirgin wanda rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka wato AFRICOM ta yi hayarsa, ana amfani da shi ne a ayyukan ƙarfafa gwiwa da dakarun Benin FAB a fannin jigilar marasa lafiya. Sanarwar ta ƙara da cewa hulɗa a tsakanin AFRICOM da sojojin FAB na jamhuriyar Benin abu ne da ke gudana a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ke hangen ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa da taimakon juna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutane da suka mutu a yakin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza ya haura adadin da jami'ai suke fitarwa da yawa, a cewar wani sabon sharhi. Sama da mutane 64,000 ne suka mutu a zirin Gaza sakamakon tashin hankalin. Wani sabon nazari a wata mujallar kiwon lafiya da Lancet ya ce hukumar kiwon lafiya ta Hamas bata bada takamammen adadin waɗanda suka mutu ba, inda ta rage sama da kashi 40 cikin 100 tsakanin ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 zuwa 30 ga watan Yuni shekarar 2024. Zaina Jamaluddin, mai sharhi ne a tsangayar tsafta da magani a Jami'ar London, ta ce a gaskiya adadin mace-macen ka iya zarcewa da yawa idan muka kuma ƙara waɗanda ba su zuwa asibiti da masu bugun zuciya da wasu makamantansu. Ga masu cuta mai yaduwa, ga mata masu juna biyu da masu haihuwa da ba su iya samun haihuwa da kyau da sauransu. Kashi 59 cikin 100 na waɗanda suka mutu mata ne da yara da kuma tsofaffi, a cewar rahoton mujallar Lancet. A ƙarshe, a yau Asabar, Jamus ta yi ƙoƙarin kamo wani jirgin dakon mai da ya makale a gaban tekun arewacin ƙasar, inda ta ja jirgin da ta ce wani ɓangare ne na takunkumi kan Rasha daga gaɓar tekun domin kaucewa malalar mai. Jirgin Eventin mai tsawon mitoci 274 yana kan hanyarsa ne daga Rasha zuwa Misra dauke da mai da ya kai tan 100,000 a lokacin da injinsa ya lalace kana ya gaza ci gaba da tafiya, a cewar rundunar tsakiya ta sojojin ruwan Jamus mai kula da ayyukan gaggawa. A lokacin da aka janye jirgin zuwa gabar teku a jiya Juma'a, ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta cancaki Rasha da amfani da jirgi mara kyau wurin fitar da mai domin kauce wa takunkumi, tana mai kiran lamarin da barazana ga tsaron Turai. Jirage uku ne suka ja Eventin kuma suka yi kokarin kawar da shi zuwa arewa maso gabashin kasar daga gabar tekun zuwa wani wuri mafi aminci inda akwai sarari mai yawa na teku, inji rundunar sojin ruwan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zaurin BOA.
Shigo zauren VOA a sashen Hausa na muryar Amurka. Makon da ya gabata mun ji masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu inda ya mana bayanin cewa ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadar kaya ba, karancin abin da ake saya shine yake sa tsadar kaya. Yau za mu tashi ne a inda zai gaya mana yadda za mu sani in akwai yawan abinci ko babu. Gare ka Yusha'u Aliyu.
In ga abinci zaki ji ana ta ce miki akwai abinci, manoma su ce akwai abinci, amma ba wanda ya taba gaya miki yawan mutanen kasan. Abin da nake yawan fada, in kana so ka san akwai abinci ko ba abinci, duk anguwan da kake ka duba yawan abincin da ke anguwan ake siyarwa, sai kuma ka duba magindantan da ke wurin, a ba kowa karfin ya sai abincin ya je a ci, ka gani in zaka ga abincin
zai zama ya kare,
zai kare saboda shi kuma karewan shi zai sake daga farashi, kaman ka je kasuwa ne manoma sun kawo tumatir ana siye shi, shikenan farashi zai canza sai kuma ya sake taruwa. Amma abin da yake a kasafin kudin nan wata uku banjin zai gabatar da yawan kudin da za a nemo su kuma a kace su. Wannan a gane cewa ba wai kawai ga kudi ka kaje bane, kudaden nan dama fito da su ake yi, nemo su ake a shirya su. Amma idan bashi yayi yawa, abin da yasa ni bana son bashi yayi yawa shine cewa ba zai yi ka dauki trillion tara kana sabi da dugo bakwai kana sabisin kudin bashi ba kuma ka kara. Wannan abin in ka dauki wannan trillion tara kusan sama da kashi 80 na sababbin kudi da kake samarwa kuma kana samar da su kana mika su, waɗannan abubuwa su ne abin kula. Kuma dole ne in ka bigi jaki ka bigi taiki, kuma wannan halin da ake ciki na ƙasar nan wanda ya sa waɗannan hahuwan farashi, mutanen ƙasar da manomansu da masu kiwonsu da kowa da kowa, sai mun yadda mu zauna lafiya, shi ne abin da zai fara tabbatar mana da arzikinmu. Kuma idan ba mu nemi mu zauna lafiya ba, muka zama maƙiyan junanmu haka kawai. Wasu kuma na ziga mu ana cewa kana da wani hujja ka kashe wani. Ba ka da hujja, ko a wace irin al'ada ne, ko wace irin addini ne, ko wani irin matsayi ne, su ta kuma gwamnati ta san cewa talakawan nan fa a kididdiga da muka yi yau da National Bureau of Statistics mun caccake su, amma suna aiki sun samar da kiyasi na jajircewan 'yan Najeriya a cikin shekaru 14 daga 2014 zuwa 2024. An gudanar da kididdiga na magidanta 5,000 na yadda kudinsu ya canza, kazansu ya canza, kazansu da kazansu ya canza. Amma a ciki sai da na gaya ma Bureau of Statistics cewa ai a cikin wannan duk kididdigan da kuke na kudaden shigan mutane, sai kun duba kudaden da gwamnatoci suka kashe da na tarayya da na ƙananan hukumomi da yanda aka tafiyar da gwamnatoci domin a samar da wani matsaya na sanin me ake kashe ma gwamnati, su kuma talakawa me suke kashewa a kasuwa. Saboda abin da zai daidaita farashi ya raba arziki shine wannan farashin. Kuma tsaron abinci da duk muke magana, duk duniya tsana tsaron abinci ne, ba wai noma shi kadai ba. Duk duniya akwai ƙaryar da aka gina ma mutane cewa dole mu noma abin da zamu ci. Wannan ƙarya ne. Kasar China tafi ko ina noman shinkafa a duniya, tafi kuma kowa shigar da shinkafa. Kasar America ke binta gurjen noma kuma ita tafi kowa shigarwa. Wannan a gane cewa babu wani dabara akan cewa dole abin da zaka noma sai ka samu. Wannan tashar da kake saurare ba Radio Nigeria Kaduna bane, Radio Muryar Amurka ne, kuma shi ka yadda da shi, kuma shi kake samun shi, kuma nan ne ake tatsa gaskiya ga dan majalisa, yana ji yana gani ana faɗa mishi abinda aka ga dama a gaban mutane, kuma ya hakura tsohon speaker ya hakure na ansa tambayoyi, ba za ka same shi a gidan rediyon ka ba. Saboda haka mu gane ga mai sarauta, shi kuma ya tsaya yana kare talakawa, kuma haka ake son mai sarauta ya daina ma kallon gwamnati. Saboda da malami da mai sarauta ran da suka koma kare gwamnati, to an shiga uku.
Mun gode kwarai. Bari mu fara, kada a ce nayi son kai. Gaskiya zan fara da mace ƴar uwata. Eh, ta riga ku Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani, bari mu ji tambayar ki ko kuma shawara in kina da ita.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar shawaran da nake so in bayar, Allah ji kan wazirin Kano lokacin da yake bayanin kan cewa zamanin iyaye da kakanni gyada da audiga ba a san harkan mutum mai ba, da shi ake komai da komai a kasan nan, hankali a kwance. Amma da aka zo aka shiga wannan harkar fetur, hankalin ya shiga. Kuma gaskiya dan maliki kan cewa wanda suke ba da bashin nan a lokacin da suka san kan cewa ba za a iya biya ba, za su kawo dokokin da suke so, kuma dole a yi. To ka gani kuma ai ba daɗi, ƴaƴa da jikoki za su tashi a cikin wani yanayi haka. Da maganan kuma tsaro, muna yara in zaki tana 70 sabon wani abu. Umar mai saji a Jos Bature kawai nuna wa makami, amma haka zo aka daddaure shi aka harbe shi. Yo, amma ya kai ga mutum da mutum sai ya kashe mutum. Makauci ya ga kowa da makauci dan makaucinsa a kashe, sai ki ji magana ya kwanta shiru. To Ubangiji Allah ya sa ai maganin wannan al'amarin, tun ga honorable a nan wurin, Allah ya Ubangiji ya sa za su shiga da wannan shawara ta wa Allah ya sa.
To badun ba Dr. Kabir shi kuma mu ji tashi.
Da farko dai zan yabawa VOA na shirya irin waɗannan tarurruka a zauren su. Tambaya ta farko sai dan sharhi da zan yi akan abin da mai tattalin arziki ya faɗa. Shin mun ci gaba da daukar shi kenan har ƙarshen duniya? Ina so sani, saboda a bayanin da ka mana ka kawo mana tarihin Najeriya da tattalin arzikin Najeriya tunda muka samu yanci, wanda na fira da marigayi Professor Sule Bello wanda masanin tarihi ne. Ina mai tambaya wata rana na ce, Profesa, me yasa muke samun matsaloli a Najeriya? Abin da ya fara ce mun yace, Kabiru, duk matsalolin Najeriya na tattalin arziki, na ilimi, na zamantakewa, na rashin tsaro, yace mun ba za su taba magantuwa ba a Najeriya saboda shugabanninmu da masu tsara dokokinmu ba su dauki tarihi da muhimmanci ba. Duk wanda yake da tarihi, mai tattalin arziki ya kawo mana tarihi yanda da tattalin arzikinmu yake, su Sadauna sun ci bashi ya suka magance wannan. So sai ya ce mun, duk wani shugaba da bai san tarihi ba ya dinga kaucewa kenan, mutane sun dinga shiga wahala. Yace shi yasa kaga a arewa ma, ya ban misali, yace mun fi shiga matsaloli a Najeriya saboda shugabanninmu su ba su damu da tarihi ba. Abinda kawai dame su ya za a yi shugabanci. Saboda haka zan yi kira ga shugabanni, da Allah mu koma mu dauki kundi mu duba yaya su Sadauna da suka ci bashin nan, ta yaya suka biya. A lokacin akwai sana'o'inmu na gargajiya, akwai noma, idan ka je can kudu akwai koko, in ka je wayannan akwai manja, gyada kowa ya san Kano ana yi. To shugabanninmu su yanzu sun manta, suna ganin kawai ya za a samu kuɗi nan take a ci, a koma ga tarihi. Kuma abin na ƙara lalacewa kullum ne Hajiya Madina, yanzu ba a koyar da tarihi fa a secondary. Ya suka yi da gyadan da muke da ita, kowa ya san huntuwa da sauransu, an daina koyar da tarihi. So ina fata shugabanninmu za su koma su ga ya shugabannin baya suka magance tattalin arzikinmu saboda mu yi nasara a nan gaba.
Wannan yayi daidai, za mu koma wajen injiniya magaji Muhammad Yaya.
Assalamu alaikum. Na farko dai ina wa VOA godiya da a ce kafofin na cikin gida suna yadda VOA suke yi da sauran kafofi na waje, da alal haqiqa wannan hali da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya da tintin ya zama tarihi. Amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado, saboda ba a hukunci. Misali da a ce bangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi, wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba. Amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado, saboda ba a hukunci. Misali da a ce bangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi, wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba. Misali ba Najeriya ba, ba Amerika ba, ba Faransa ba, ba Germany ba, ba Japan ba, duk a duniya, ko da trillion nawa za ka iya samuwa, in ba za ka yi kokari ka tare aljihun yoyon su ba, to Allah liga ba za su maka amfani ba. Mun san cewa a Najeriya bangaren custom, NIMASA, Port Authority, Federal Revenue suna na bijin kokari wajen samo kuɗi, amma a cikin rashin sa'a waɗanda ake ɗorawa alhakin tattara amanonin ƙasar, wallahi ko Allah ne ba sa tsoro ko son zuciyarsu ne sai su kauda san Najeriya, su kauda san ƙasar, su kauda future generation of generation da za su zo. San cewa bashi in ta hau mutane ba ku da kuke raye ba, sama da kashi 60 zuwa 70 na younger generation ne, waɗanda suke shekara 35, 40 zuwa 80 suna constituting ƙasa da kashi 25/30. To bayan kun tafi an gadarwa waɗanda ba su zo ba bashi, to ala haƙiƙa ba a musu adalci ba, kuma Ubangiji ba zai sanya albarka akan duka abubuwan da za ku yi ba.
Da waɗannan bayanai na injiniya Magaji Muhammad Yaya, za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Nasiru Adamu Alhikaya da ya gudanar da mahalarta zauren, sai ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar nan mai cewa, dan Allah BOA Hausa, ku tambaya mu masana, shin da majalisar wakilan tarayyar Najeriya da majalisar dattawan Najeriya wacce ta fi ƙarfin iko kan kafa doka ko tabbatar da doka a Najeriya? Mai tambaya Garba na Hali Kamba. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, salamun VOA, wai dan Allah ko manyan tekuna nawa ne a doron duniyar nan, kuma wanne ne ya fi girma, wanne ne na biye da shi, sannan a waɗanne ƙasashe suke? Mai tambaya Sanusi Maɗatai da Magara. To bari mu fara da ansar tambaya kan mafi tasiri tsakanin majalisar wakilai da ta dattawa. Idan mai tambayar Garba na Hali Kamba da sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
lalle wannan tambaya tana da muhimmanci, musamman ma yanzu da ake demokradiyya a Najeriya. Muna da adadin sanatoci waɗanda suke 100 ne da guda 9, waɗanda kowace jiha tana da mutum 3 da suke wakiltanta. Sannan kuma akwai kwaya guda wanda ke wakiltar ainihin babban birnin tarayya. To a matakin wakilai kuma waɗanda muke kiransu da representatives, akwai adadin mutum 360 waɗanda akwai za a ce gunduma-gunduma ko kuma shiyoyin da ake kira federal constituency.
Haka. To Dr. bari mu je ga gundarin wannan tambaya da shi wannan ba Allah yi wanda yake son sanin a waɗannan majalisu guda biyu, wacce majalisa ce wacce ta fi ƙarfi dangane da dokoki da kuma aiwatar da su?
To nan da kake son sanin wanne ne daga cikin zaurukan nan biyu suka fi ƙarfi, bari mu nuna, bari maka bayanin aikace-aikacensu. Da farko dai su dattawan nan ko zauren majalisar dattawa suke da ƙarfi ko dama ko iko na tantance duk wani wanda shugaban ƙasa ya naɗa don ya taya shi aiki a matakin minista ne, babba ko ƙarami, yau a matsayin babban joji ne na ƙasa ko kuma babban alƙali ne na ƙasa ko kuma a matsayinsa na komishina na ƙasa ko kuma a'a zai zamana a jakada ne, wannan su dattawan nan su suke da iko a hukumance na tantance ire-iren waɗannan mutane. Su wakilai a matakin kirkiro da doka ko a matakin saka ido da kuma gayyatar shuwagabanni su zo gabanta su mata ƙarin haske akan wasu abubuwa ko wasu abubuwan da suka shige musu duhu, suna da wannan ƙarfin. To amma fa ka sani, ko da doka ce su wakilai suka kirkira, dole ne ya samu amincewar su dattawa kafin nan a tura shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu ya zama doka.
Lekwa. To dakta, yanzu sai mu dauka misali idan su majalisu na duka biyu sun riga sun kirkiro doka suka tura wa shugaban ƙasa, shi kuma shugaban ƙasa sai bai amince da ya sa hannu akan wannan kudurorin ba, ya lamarin zai kasance?
To idan aka sami akasi shugaban ƙasa bai sa hannu ba, bai amince da wannan kudurin doka ba, to fa sai an dawo da su dattawan da su wakilan an samu kashi biyu daga uku sun nuna amincewa, to wannan sai ya zamana ya zama doka.
Lallai. To dakta, wadannan majalisun guda biyu misuraro zo shi kuma shi matambayi wadda ya aika wannan tambayar zai so ya ji, to ta ina ne suka yi tarayya gurin gudanar da shugabanci na wadannan majalisu da kuma gudanar da aiki na majalisar karankanta?
To kaga inda suka yi tarayya shine a iya cewa wajen kirkiro da doka da kuma saka ido, dukkansu suna da wannan ƙarfi.
To dakta, wace majalisa ce tafi ƙarfi a Najeriya?
To idan muka duba da ire-iren aikace-aikacen da suke yi, kaga muna da tabbacin cewa su dattawan nan su suka fi wakilan nan iko a hukumance wajen tabbatar da doka a ƙasa. To wannan shine abin da yake gudana a ƙasarmu Najeriya. Da fata wannan bayani da aka maka shi a takaice zai gamsar da kai. Nagode.
Sai kuma kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Tumba Kwabe, malami a kwalejin Horis da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda zai dora daga inda yake cewa
bincike ya nuna Malam Lado cewa muna da manya-manyan tekuna guda biyar. Mafi babba cikin tekuna nan shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan, Malam Lado. Na biyu kuma shine teku Atlantic, wanda ake kira da Atlantic Ocean. Wannan tekun dai ta maimaye America, ta arewacin America da kudancin America, wato North and South America kenan. Duk a cikin yamanci duniya sune wannan tekun ta maimaye su. A gabanci duniya kuma ta maimaye Asia da Africa. A Africa shine ya kama daga West Africa duka suna Atlantic Ocean har zuwa wayansu wurare na East Africa, su gefe Cameroon har ƙasa kusa da South Africa, sai an can ya maimaye haka wannan Atlantic Ocean take. Ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilometer 85,133. Zurfinta kuma Malam Lado da matambayi ya bambanta bisa wurare daban-daban da wannan tekun ta maimaye. Amma ɗaya daga cikin mafi zurfi a ciki inda ya mamaye shine bangare na Puerto Rico, wanda zurfin tekun ya kai 8,880 meters kenan, Malam Ado da matambayi. Sai kuma a haka ɗin da nake magana ɗin ya kan samu wa'yansu wurare da makusanci da wannan da zurfi. Sai kuma zuwa wato na uku tekun da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean, wato teku ne wanda ta gefe bangaren India.
To shi kuma menene zurfin sa, menene kuma girman sa, kuma da ina yake da iyaka a fadin duniya?
Wannan teku Malam Lado da matambayi ya maimaye kasashen Russia ta arewacin duniya, Australia ta gabaci duniya, Africa har yanzu ta yammaci duniya. Wato Indian Ocean nan ya kama daga Somalia a Africa, ya gangara har Kenya har ƙasa, ya bi Africa ta kudu ta bangare inda su Mozambique da ire-irensu suke. Musamman wannan ƙasan da ake kira Africa Madagascar tana tsakiyar teku India ne. Wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai 70,560 square kilometer kenan a Laji Lado. Sai kuma zurfin tana kama shawara wurare tekuna ɗin a wurare daban-daban zurfin ta bambanta. Amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da Maitina. To zurfin a wurin Laji Lado 8,847 mita kenan. Haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya kenan. Sai kuma na hudu wanda dai ake kira Antarctic Ocean, wanda take a Northern Hemisphere, wata ana kira a Laji Lado Arctic North Pole, wata polar regions kenan.
A menene girmanta, kuma ina da ina ta mamaye, sannan kuma ina da ina take da iyaka, kuma menene zurfinta?
Ita ba ta maimaye fili kamar guda uku da muka ambata ba, amma ita ma ba ta kasa ba, saboda ta maimaye wuri kusa 15,558 kilometer kenan, square kilometer inda ta maimaye. Tana da bangare kuma wanda tana da fadi sosai, wanda ta maimaye waje 45,389, shi kuma kilometer ba square kilometer ba ne. Zurfi dai tana da shi, amma kuma bambance cikin zurfi kamar sauran da muka ambata ba ta da wannan halin. Zurfinta dai tana nan 18,456 feet, wancan ba mita ba Alhaji Lado da matambi, nan ta a feet. To kuma ta maimaye kasashe kamar su United States of America, Canada, Iceland, Russia, Greenland, Norway da ire-irensu dawa. Haka shi kuma ya kasance shi Arctic Ocean. Shi ne fa Alhaji Lado da matambaye mafi sanyi a cikin tekuna duniya duka. Shi ne kuma mafi kankanta a cikin tekuna duniya duka. Haka ita ta kasance a cikin Northern Hemisphere da ake kira North Pole Region. Sai na biyar teku ne wanda kwananan aka yi na'am da ita. Ita ce a kudanci Nigeria, ana kira Southern Hemisphere. Teku ne wanda ba ta da wurin da ta maimaye sosai Alhaji Lado da matambayi. Tana nan kusa-kusa da wurare daban-daban da kasashen da suka kasance kaɗan, wanda ana ce da shi Regional Base of Globe na Southern Ocean. Wuri ne kaɗan, ba da landmass a Turanci. So amma kuma zurfinta ta kai 5,000 a wurare daban-daban da ta maimaye a kudanci duniya duka. Haka dai a yanzu abinda aka samu kenan a bincike na tekuna na duniya. To mu huta lafiya Alhaji Lado da matambayi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshi kan wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai da Dr. Tumba Kwabi, duk malamai a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba ɗin Muhammad Salisu Lado, da producer mu da injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku kwana lafiya.